بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. yanzu da muke magana yammacin rana Asabar ce da ta daidai da 15 ga watan Safar hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na shekara 1434 daidai da 29 ga watan Disamba shekara ta 2012. Wannan shine kasan na 115 daga cikin jerin karatuttukan littafin Sahih Muslim والنصر الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج الله مرحبا كين سيكي بافر تامش كراتين بمخي وطاكي دا كراتين حديثي دا ايكي بشيشي نظام الله في أبو مسلم إذن جواب بسمان تابا منا كراتو أفكين كتاب الإيمان وطول يتطلب بأ الإمام المسلم يتعالى منا حديثين لكي بواني دنجني دا إيمان yana ruwaito mana su tare da ma'anoninsu da kuma fassara su daga ainihin malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa. A yau za mu tashi inna mali ya ce babu kaunin islami ya haddimu ma qablahu wa kaza alhajj wal hijra, babin da ke bayani akan cewa musulunci yana rugurguza abin duk da ya gabace shi, mana kafin ka musulunta kai ba ma guje ne, kafin ki musulunta ke karuwa ce, kafin ka musulunta kai dan fashi ne, kafin ka musulunta kana da munanan ayyuka da kake aikata. To a lokacin da ka musulunta, musulunci zai rusa duk waɗannan abubuwa. Wa kaza alhajj, haka nan hajji, wal hijra, haka nan hijra, duk waɗannan suna rusa abubuwa munana waɗanda suka gabace su. Abinda wannan magana take nufi, musulmin da ya samu kanshi a halin aikata wasu zunubai, sai Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da zuwa aikin hajji. A lokacin da ya je aikin hajji ɗin nan, wannan aiki na hajji zai rusa duk wani mugun aiki da ya aikata. Haka nan hijira, munanan ayyuka ba ka kasance kana aikatawa a halin kana musulmi. Idan Allah azurta ka da hijira daga ƙasar kafirci zuwa ƙasar imani, to Allah maɗaukakin sarki zai kankare maka waɗannan zunubai baki ɗaya. To kaga musulunci ga wanda yake kafiri yana fa’idan tabda shi fa’ida ta gafarta mishi zunuban shi baki ɗaya, kamar yadda aikin hajji da hijira su kuma suna taimakawa bawan Allah musulmi fasiki ya samu kankaruwa daga ainihin zunuban da ya samu kanshi a cikinsu. Al-Imam Muslim yace haddathana Muhammad ibn al-Musanna al-Anazi wa Abu Ma'in al-Raqashi wa Ishaq ibn Mansur kulluhum an Abi 'Asim wa Lafdh ibn al-Musanna حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال أخبرنا حوراء ابن شريح قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار. مسلم يفهم أن الحديث إذا ما لم يشب داوته. malamin shi na farko shine al-Imam Muhammad ibn al-Musanna al-Anazi, shine malamin shi na farko a cikin riwayar hadisi. Al-kunya shi ita ce Abu Musa al-Basri, an fi sanin shi da Az-Zamin. Sannan sai kuma al-Imam Abu Ma'an al-Raqashi, haka ake karanta wannan wuri, kanka ce Raqashi ba Raqashi ba ne Raqashi. Abu Ma'an al-Raqashi cikakken sunan shi shine Zaid ibn Yazid al-Thaqafi al-Basri. sinanamin shi na uku shine Ishaq bin Mansur al-Kursiji at-Tamimi Abu Aqub al-Marwazi. Wadannan malaman na Imam Muslim guda uku kulluhum an Abi Asim sun karbo wannan hadisi daga al-Imam Abi Asim. Al-Imam Abu Asim al-kunyar malamin nasu ce sunan shi Ad-Dahhak, zamu ne mu tattauna insha Allah. Kuse Muslim sai ya ce wallahi ibn al-Musanna, amma lafazin hadisin da zai kawo a nan lafazin al-Imam Muhammad ibn al-Musanna ne. Shi ibn al-Musanna sai ya ce haddathana Dahhak, Dahhak ya karantar da mu hadisi. To kuma fa ana yana daga cikin abubuwan da lokaci zuwa lokaci nake faɗakar da ku cewa wannan irin wurin na daga cikin kwanoni na littafin Sahihu Muslim, amma masu sauƙin sha ne, natsuwa ake buƙata kai. Malamai ne guda uku, Muhammad ibn al-Musanna da Abu Ma'an Zaid ibn Yazid al-Raqashi da Ishaq ibn Mansur. Waɗannan malaman su uku Imam Muslim ya koyi wannan hadisin. Kulluhum sai Muslim yace dukkan su uku din an Abi Asu, daga Abi Asu. To wane ne Abu Asu din? Al-kunya ce Abu Asu din, sunan shi Dahhak. Guda biyu daga cikin masu riwaya da Abu Ma'an Ar-Raqashi da Ishaq ibn Mansur su da suka tashi sai suka kira malamin nasu da Abu Asu. Shi kuma Muhammad ibn al-Musanna sai ya kira shi da Dahhak. Shi ɗin ne dai su waɗancan sun ji suka ce an Abi Asu. Shi kuma wanda ya ce haddathana Dahhak, malam Dahhak ya karantar da mu hadisi. To sai Muslim da kanshi sai ya ce ya'ani Aba Asu, wato Dahhak ɗin shi ɗin ne dai Abu Asu da waɗancan sauran guda biyu suka fi. Yana kun fahimta? Su uku ne malamin su guda ɗaya. Malamin sunan shi Dahhak. Al-kunya, abin da ake kira da al-kunya ita ce a ce baban wani ko babar wani ko baban wanki ko babar wanki. Sunan shi malam Dahhak, al-kunya shi Abu Asu. Biyu daga malamai Imam Muslim sai suka ce an Abi Asu. Dawa shi ne Muhammad ibn al-Musanna, wanda Muslim ya zaɓi riwaya shi ita zai kawo mana shi, kuma sai ya ce haddathana Dahhak. To don kada ka ce waye Dahhak, kuma sai Muslim ya ce maka ya'ani Aba Asu, wato yana nufin Abu Asu ɗin dai. An gano jama'a? Yana daga cikin tambayoyin da ne muku inda kuma ta muna karatun sunan Masa'i, wanda malaman hadisi kamar da Al-Imam Suyuti ya tabbata a cikin alfiyarsa sun tabbatar da idan ka rawaito hadisi daga sunan malamin ba malamin ka ya tashi faɗa maka sai faɗi sunan shi kadai, bai danganta shi zuwa ga wata dangantaka ta uba ko gari ko sana'a ko wani ba, haka nan bai siffanta shi da wata siffa ba. To idan kai ka zo zaka danganta shi, kar ka danganta shi kai tsaye. Idan ya ce haddathana Muhammad, to kai ran ka zo sai ka ce haddathana Muhammad, to kai sai ka ce ya'ani ibn Isma'il, wato Muhammad ibn Isma'il. Kada ka ce haddathana Muhammad ibn Isma'il, don ba haka malam ya ce maka ba. Faɗi wanda ya faɗi, in ya so sai ka ce amma Muhammad ɗin nan wato malami na yana nufin Muhammad wani. Kana kun fahimta? Qala al-Imam Dahhak Abu Asim, cikakken sunan shi kamar yadda ne mana alƙawari, Dahhak ɗan Makhlad ɗan Dahhak ɗan Muslim al-Shaybani al-Nabi, mutumin ƙasar Basra ne, cikakken sunan shi kenan. Wannan malamin shi ne malamin malaman su Imam Muslim. Qala yace akhbarana Hawatu ibn Shuraish, malamin mai suna Hawatu ɗan Shuraish يا بام الأبان قالوا تحدثني يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب وأين بان حديث أجتمك أقول أن مسكة تزيد حدثنا يزيد نعم حكى بما نكر أنت haddathani Yazid akwai wanda muskar shi tazo da haddathana a wannan wuri to tambayi ne akwai wata muska ta sahihu muslim wanda a wannan wurin tazo da haddathana amma dai wannan muskokin da ke hannun mu galibi ta haddathani ne menene bambancin haddathani da haddathana idan malami ya karantar da kai hadisi kai kada in kaje suka ce haddathani idan tare da wani ne mutum bi ko zuwa sama sai ka ce haddathana to ta yi wadayar abu biyu ko dai nan muslim ya ce haddathani ne aka samu wata nuska kuskure ya faru ta zo da haddathana kenan nuskar haddathani ta zama ita ce daidai ko kuma aka sun haka wadannan musulun ya ce haddathana ne amma wani ne riwaya da ya zo sai ya mai da abin mufradi ya ce haddathani amma zai ke da abu na uku wanda in ka so ka tattara waɗancan guda biyun ka mai da su ɗaya sai ka ce na biyu ke da ta yi imamu musulun ya rawaici wannan hadisin guda ɗaya ne ko kuma wannan malamin nashi ya rawaici wannan hadisin guda ɗaya ne amma sau biyu wata ran ya je shi kadai malam ya karantar da shi don haka sai ya faɗi haddathani wata ran kuma ya shiga cikin rubuce ya koyi karatu kuma ya samu haddathana don haka in ya zo wannan riwaya ba da wannan in ya zo wannan riwaya ba da wannan wanda ya shahara malaman hadisi suka ji haka hadisi ɗaya ka rawaice shi a wurin malami ɗaya sau biyu ko sau uku kuma kowanne sai ka faɗi samo da sigar da ka ga ya dace wa gurin wani fahimta jama'a qala haddathani Yazid ibn Abi Habib yace malam Yazid dan Abi Habib ya karantar da ni hadisi kun ji sunan shi Yazid sunan baban shi baban Habibu to me sunan baban Habibu sunan mahaifin nashi Abu Suwaid a sunan mahaifin nashi Suwaid Abu Raja'in al-Masri mutumin kasar Masar shi ko sai yake cewa an ibn Shimasat al-Mahri na karɓo wannan hadisi daga ibn Shimasat al-Basri al-Mahri ibn Shimasa shi kuma sunan shi Abdurrahman dan Shimasa an gane ku Abdurrahman dan Shimasa al-Mahri al-Musri kuma mutumin kasar Masar ne kana yace hadarna Amr ibn al-As mun halarci wurin mutuwar Amr dan As Amr dan As sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yana daga cikin mutanen da suka shahara da basira kuma sun dade a jahiliya don haka sun iya makirci irin makircin jahiliya amma bai musulunta ba sai daga baya-baya malaman tarihi suka ce ma ya musulunta ne a can a hannun sarki Najashi domin suna hukar kasuwanci da sarki Najashi suka kai mishi kaya kamar kirji wato fatu da sauran abubuwa da ake sarrafawa a kasashen Larabawa an taɓa tambayar shi aka ce me yasa baka musulunta ba wuri ba sai ce wasu idanuwa ne da muke jin kunne su suka yi mana zuru-zuru da aka rasa su shi kenan sai muka zo muka musulunta al'amari ya dawo hannunmu Amr ibn al-As sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda kamar yadda zaka zo ka ji ƙarshen rayuwar shi ya yi mulki iri-iri haka tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin karɓi mulki ya ɗana a zamanin Abu Bakar a zamanin Umar haka na daga cikin abin da ya ja mishi mummunan bakin jini a wurin yan shi'a za ka ga Amr ibn al-As yan shi'a suna tsine mishi albarka saboda dama su duk wanda ya shiga harka ta mulki to lallai ya shiga rikici da su amma amma Amr ibn al-As mu'mini ne bi shahadatu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Saboda Allah yace ibn al-As mu'minan, ibn al-As mu'minai ne, da shi Amr ibn al-As da kanin shi dukkan su manzon Allah ya shaida mu'minai ne. Magana ta kare. Ibn Shimas Abdurrahman yace lokacin da Amr ibn al-As ya rasu sai muka je wurin, wa huwa fi siyaqatil maut, yana cikin halin gigicin mutuwa, sabaka tawila, ya kuka ne tsawo idan da yana kuka. Wa hawwala wajahu ila al-jidar, ya juya fuskar shi ya fuskanci bango. Fa ja'alahu yaqulu ya abtah, sai dan shi ya rinda cewa haba baba. A zahiri wannan dan nashi shine Abdullahi dan Umar dan As, a zahiri kuma ba lalle ya zama dade yake da shi ba, amma shahararren dan shi dai shine ainihin Abdullahi dan Umar dan As, wanda yake shahara shi a cikin ainihin ilimin hadisi da kuma riwaya da kuma kasantuwar cikin ainihin wato sahabbai, to yana da yawa kwarai da gaske. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Sai dan nashi yake cewa ya abta haba baba, ana bashara Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi kaza, manzo Allah bai maka albishir da kaza ba, ana bashara Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi kaza, manzo Allah bai maka albishir da kaza ba. Qala fa aqbala bi wajhi, mai riwaya Abdurrahman dan Shimasa yace da Amr dan As yaji irin waɗannan kalmomi da dan shi yake faɗi, sai ya juyo da fuskar shi ya fuskanci jama'a. فقال سيتي إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من صحبي درجة نتي جنما دمكي لوكا نتي ياسامو شيني ياسامو شيدة شوى بابا أبن بوتا دجسكي أسي الله كم محمد وزو الله. إني كنت على أقباك ثلاث سيتي جاء وقتن ناشي لسورا جماعة yake na taɓa samun kaina a matakaiya uku na rayuwa, na farka bin tabaqan an tabaq, yace to na taɓa samun kaina a matakai uku na rayuwa. Allahu akbar, laqad ra'aytu, ga matakin farko yace na taɓa samun kaina, na ga kaina, wa ma ahadun ashadda buhdan li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, mataki na farkon rayuwa na taɓa tsintar kaina a duniyan nan ka ban san makiyin manzon Allah fiye da ni ba. Wala ahabba ilayya an akuna qad istamtantu minhu faqataltu, kuma ban taɓa ganin mutumin da yafi kowa son, ba ya samu dama ba ya kashe manzon Allah ba fiye da irin yadda na rinka son haka da kaina. Na rinka son a ce na samu damar na kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce to kun ji matakin farko na rayuwata ita ce bakin kafirci da bakar kiyayya da mummunan makirci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Falamittu ala tilka alhala, yace kun gada na mutu a wannan hali, lakuntu min ahlin nar, ba tabbas na kasance daga cikin wuta. فلما جعل الله الاسلام في قلبي, فاما ده الله مدوكاكين سركي يا سني مسلمي a cikin zuciyata, ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qultu bisut yaminak, kuma jini ce mun yar Allah mai ko hannunka da dama sallallahu alaihi wasallam. Abin da wannan hadisi yake nuna mana shine duk bakar kiyayya da mummunan makirci, Amr ibn al-As ya taɓa samun kanshi a cikin tarihin rayuwar shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina son ka duba wannan, yake ce kiyayya ta ƙarshe mafi girma na masoya Allah shine manzon Allah, ya fi kowa duk wani mai son Allah, to manzon Allah shine sama da shi sallallahu alaihi wasallam. Mafi girman tsoron Allah a cikin mutane shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan Allah ya fi ƙaunar manzon Allah fiye da kowa a cikin halittu. shi kuma wannan mutumin ya fi kowa kin manzon Allah kaji mummunan matakin farko da ya taba samun farshi a ciki sannan yayi makirki yayi kullu kullun da yace da ya samu damar ya kashe manzon Allah ba ya kashe manzon Allah fassarar ke yake kuma Allah bai ba shi dama ba wannan shine matakin farko na rayuwar shi ana nan a wannan hali sai Allah ya haskaka zuciyar shi Allah ya sanya mishi hasken addini a cikin zuciya don haka sai ta takanas irin manzon Allah yake mu ko hannunka na dama fala ubayaka zan yi maka mubaya fa basata yaminahu sai manzon Allah ya miƙo hannun shi na dama kana amru da Allah sai yace faqabtu yadi kuma sai na janye hannuna sai na miƙo hannuna na ce manzon Allah miƙo hannunka in yake zan maka mubaya da manzon Allah ya miƙo yace ni kuma sai na danke hannuna kana ma laka ya amru sai manzon Allah yace amru lafiya kana kuntu sai na ce aradtu an ashtarita ya manzon Allah ina so musulunta amma zan kafa sharadi kana sai manzon Allah yace tashtaritu bima ba da wani sharadin kake so ka shiga musulunci kuntu sai na ce an yi gufarani da sharadin za a gafarta mu za a yafe mu shi ya san abin da yake nufi akwai lokacin da ya sa mutanen Makka suka yi ta tattara kuɗi ana siyan fatu kyawawa da kyaututtuka da hidimomi waɗanda aka san cewa sarki Najashi Qurayshawa suna kai mishi yana siye yau sai yace a haɗa kuɗi kyauta a je a kai wa sarki Najashi me yasa saboda ya ji labarin sahabbai sun yi hijira sun tafi wurin sarki Najashi kuma ya ba su sauki suna can wa'azi da aka hana su a Makka ga su suna wa'azi a ƙasar Kiristoci to sai yace abin da zamu yi wa yaran nan makirci kun ga san sarkin nan yana son kirgi fatu yana son suturu irin namu yana son ka bana son ka basu kace yace to a haɗa kuɗi yau ba za a kai mai yasuwa ba ne a je a kai mai kyauta aka tattara aka je a kai mai gaisuwa sarki da gashi ya yi murna mai yawa da amuru dan asu ya ga sakin fuska daga sarki da gashi sai yace to amma ran kai dade akwai wata sabuwa mun samu labarin wasu ƴaƴanmu da suka zagi allolinmu sun yi gudun hijira a rashin sani kai kuma ka ba su masauki sai ce ah ni eh babu wasu marasa kunya waɗanda na ba su masauki sun ce a babu wasu ƴaƴan Qurayshawa daga Makka da suka taho da nufin cewa wani mai gidansu ya aiko su Muhammadu ya ce ƙwarai da gaske sun ce to waɗannan ƴan tawaye ne mutane na mutanen Makka sun ce ka bani su in koma da su za a je a hallaka su sun yi laifi ne sai ya ga fuskar sarki Najashi ta murtuke yana ce mishi kai in baka ƴan aiken manzon Allah to sai Amru ya ce sai gidan shi ya faɗi in baka ɗan aikin manzon Allah ka kashe su to da wannan lokaci ne yace sai ya ji musulunci ya shiga ransa abu ya zo a gidan yanki amma ba wani can har ya wabbe yana cewa manzon Allah sarki Najashi ya faɗi kalmomi masu kaushi ga wannan ainihin dattijo Amru ɗan As daga wannan lokaci ne sai ya ainihin canza daga kiyayya sai kuma ya fara son musulunci a nan ne aka ɗan samu ta taɓurza tsakanin masu tarihi waɗanda na hikaito magana su cewa ɗazu wasu ma sun ce a wurin sarki Najashi ya musulunta a'a ka ji labarin da ya jiyo amma ba karɓar musulunci ne a can ba da ya dawo shi ne sai taho wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce miƙo hannunka yana miƙo hannun shi kuma shi Amru sai ya janye sai ya ce a zan musulunta amma sai dai da sharadi sai ya ce me za ka sharaɗanta kuntu sai na ce a gafarta min zunubaina na yi laifi na yi makirci na yi kulle kulle ku duba jama'a saboda makirci ka sa a haɗa kuɗi ka je a kai wa wani sarki cin hanci an fahimta jama'a domin ne domin a yi wa masu addini makirci yana daga cikin maganganun da imamu da'awa al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ya faɗi a cikin wannan littafi nashi mai suna Masailul Jahiliya yace na daga cikin matsalolin mutanen jahiliya idan masu addini na gaskiya suka kure su da hujjoji to sai su ruga zuwa ga masu mulki su je su haɗa kai da su shine abin da ya faru a nan sai suka je sai suka nemi haɗin kai a wurin shi ba su san cewa annabi ya riga su ba da wannan ne za ku gane ku masu da'awar sunna kar ku damu waɗannan an ce musu sarkin gargajiya waɗannan an ce musu ƴan siyasa waɗannan an ce musu kaza ku rubuta musu takarda ku bayyana musu manufofin da'awarku ku rubuta wa jami'an tsaro ku rubuta musu manufofin da'awarku ku aika musu da irin salon wa'azojinku a kasusuwa da DVD da komai kar ku ɓoye komai munafiki shine yake da wata da'awa a ƙarƙashin ƙasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da'awar shi is transparent the transparency in the da'wa is very clear da'awar manzon Allah komai a sarari yake ba labari da Allah ya kun sai rinka rubuta takarda duk sarakunan kafirai yana aika musu da takarda ga sakon ya rubuta musu da ayoyi yayin sharhi da hadisai to da aka tashi zuwa wurin sarki na jashi da yake shi ga sarauta ga karfin kuɗi sannan kuma ga shi bishop ne na addinin Kirista sai aka aika da wani zakakurin matashi dan shekara 22 shine Ja'far ibn Abi Talib Allahu akbar radiyallahu ta'ala anka ya Ja'far wanda Allah ya ce in dan je Ja'far ya miƙe karanta suratu Maryam ana zuwa akai muqaddima jagororin tafiya suka gyara fage gidan mu ya aiko mu da wani gagarumin sako amma sakon yana wurin yaron nan don haka bayan ya gama karanta maka sakon da jawabi to mai martaba muna sauraron mu baka ce game da sakon mai gidan mu bishara fage zauna aka ce ina yaro mai sako sai wancan dattijo ya ce miƙe Ja'far sai Ja'far ya miƙe Allahu akbar yaro dan shekara 22 ya haddace Qur'ani da ya tashi ya rangado suratu Maryam gaba ɗaya sai ta da tits sai aka ce ina kafinta mai fassara ya tashi wa mai martaba fassara aka tashi aka fassara daga Larabci zuwa yaren Habashanci sarki na jashi ya miƙe ya ce wallahi duk wata daraja da muka sani ta Maryam da ɗanta annabi Isa a cikin mutu ta famu wannan saƙon naku bai rage ta ko ba bai rage da girman haka bai ɗaga wani ice kuma ba ku ƙara ta ba abinda Allah mu ya faɗa mana a namu littafin haka muka ji daga naku sai ce kuma ku saurara ku ci ba dan halin mulki da na samu kaina ba da zan iya ƙetare mulkin to ba na je na zama yaro wannan mai gidan naku ina riƙe mishi buta ko takalma idan zai yi alwala amma ku je ku gaya mishi cewa ni na yarda da shi kuma nan gida ne ku shiga ciki ku je ku share wuri duk inda kuke so ku yi ta sallah ku yi ta karatu ku yi ta ibadarku a cikin fada fadar Reverend Father fadar Bishop fadar shugaban Kiristanci nan ya bayar a yi masallaci a yi wa'azin addinin Musulunci amma ga Ka'aba can kafirai sun tare sun ce ba za a yi ba duk girman masallaci duk darajar masallaci in aka kore ku sai ku bar wurin sai ku tafi sai ku kafa naku ko a ina ne daga Ka'aba suke aka hana su sai suka tawo kasar Kiristoci a cikin fada ta Reverend Father ko Bishop kana jin ba za a samu coci ba a ciki ga coci can nan kuma ga masallaci suka yi ta ibadarsu waɗannan mutane kake cewa in dauka baka dan aikin nan dan Allah din to labarin musulunci ne ya jiyo a can jikin shi ya tsawa kamar yadda Abu Sufyan shi ma ya yi bakarkiyayya da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai da suka tafi fatauci kasar Sham yace sai suka je sai suka ainihin samu cewa Annabi ya aika da takarda zuwa ga sarki Hirakal Heraclius sarki Hirakal da ya karanta wasiƙa na ɗaya Reverend Shaban na biyu ya iya bugun ƙasa ya iya tsundu ya buga ƙasa ya ga tauraruwa ta nuna mishi kaza da kaza da kaza sai kuma ba saƙo ya zo mishi sai ya tabbatar cewa Annabin ƙarshen zamani ya zo sai ce a je a nemo ina ƴan kasuwa da suka zo daga ƙasar Larabawa a nemo su ana zuwa sai aka kacibis da Abu Sufyan da shi da karar kashi sai aka taro su da aka taro su sarki Hirakal ya ce a saka waɗannan mutane a gaban shi gaba ɗaya suke sahu sahu wasu bayan wasu suna kallon shi sai ya ce daga Makka kuke suka ce Qurayshawa ne ku kuna da labarin mutumin da ya zo ya ce shi Annabi ne suka ce cikin kuwa wata kusancin nasaba da shi sai Abu Sufyan sai ya ce ni ne sai ya ce matso sai matso sai ya saka shi a gabansu kamar yadda liman ke tsayawa a gaban sarki amma gaba ɗayansu suna fuskantar sarkin sai Hirakal ya ce wa mai tafinta shi yana magana da turanci don shi bature ne kai ka ce wa waɗannan jama'a da ke baya zan yi wa wannan shugabansu tambaya idan har yi ƙarya to su ƙaryata shi saboda kaga ba su kallon juna sun taɓa shi a gaban ne shi kuma sarkin yana kallon su to in ya tambaye shi yi min ƙarya ku ce ran ko gode ƙarya yake ya ce to zan tambaye ka me nasabar wannan mutum a cikin ku ya ce a dan mutunci ne kuma daga gidan mutunci ya fito Allahu akbar Abu Sufyan ya ce ba abin da ya mai zafi irin wannan lokacin yana so wa Annabi sharri da makirki a wurin makiya amma an daure shi da ƙarya cewa in ya ƙarya su ƙarya ta shi ce kuma yana jin kunya a koma a ce ya yi ƙarya to su kuma Larabawa ƙarya aibi ce bayan shekaru 60-70 dan ka mun ke zuwa na musu ce ka kai ne baka zuwa takarar sanata baban ubanka ana cin jabawar mutane kowa ba kashi kawai guri dan idan ka taba kowa baka kai kai kuma da asali ne to Laraba suna nuna na ƙarya kamar yadda yake suna nuna na zina lokacin da suka zo mubara'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallama matan sahabbai manzon Allah yake banda zina suna ci ta ce ka cewa manzon Allah ɗa tana zina ne har da wace take zina abin yana da muni a wurinsu don ya faru Hirakal ya mishi tambaya ta biyu wannan mutum yana da mabiya suka ce ƙaruwa suke mabiyan ko rabuwa ce a wurin ka daɗe kullum ƙaruwa suke wannan mutum manyan gari suke bin shi ko kuwa talakawa ce a ran kai talakawa ne mabiyan shi kun taɓa yaƙi da mutumin ne ce ne sakamakon yaƙi ne ce ai ran kai daɗe abin ɗibar goga ne wata ran da jima na wata ran da jiwo shi ya ce to sai Hirakal ya miƙe ya yi wasu zikirori irin nasu na kiristoci har ruwa ɗanne ne ɗin ya irin wannan harjaji tukuna kowane fasto jikin shi ya sanyi sai ce kai ne tafin ta ka gaya wannan mutum in je abin da mutum min yake faɗi kai Abu Sufyan abin da ka faɗi ne maka tambaya game da mutumin nan in je gaskiya ne to wannan mutum karkashin kafafuwan nan na ma sai ya zama karkashin mulkin shi Abu Sufyan sai ya koma gefe guda yana cewa laqad amara amru ibn abi kabsh dan gidan Abu Kabsha al'amarin shi ya kasauta innahu yakhafu bil asr hatta wa suna jin tsoron shi suna son kauyen su suna ganin sun rena shi washi ne international community suna shakka shi malamai suka ce me yasa danganta shi zuwa ga Abu Kabsha ɗan dalili biyu Abu Kabsha din wani kakan annabi ne gwarzo to in ka gwarzantaka a zamanin ka in za a danganta ka sai a dauko wani sadaukin kakanka sai a danganta ka da shi sai kenan na biyu ko kuma ya so wace mutuncin annabi ne domin shi Abu Kabsha din kakan annabi ne amma ta wajen uwa to Balarabe in ya so ya wulakanta ka sai danganta ka da wani kakanka na wurin uwa don fassara guda biyu a fahimci ya aka yi sarki Jarakal ya aka yi sarki Najashi suka iya musulunci fahimta inda annabi bai rubuta takarda ba annabi ya rubuta musu takarda wannan sarki Najashi ya gama gamsuwa Jarakal kuma sai ya kira dangin annabi amma ba musulmi ba sai ya tambaye sai suka tabbatar mai shi ma sai ya tabbatar a takaice abin duk da yasa na kawo wannan dogon tarihi jama'a don ku san cewa idan dai da'awarku da kuke yi ba mugun abu ne a cikinta ba ko ba abin da zai hana ba za ku gayyato DPM sanda ya zo cikin masallacinku ba ku je ku gayyato kwamishinan 'yan sanda ya zo makarantarku ku je ku gayyato GC wane ne na soja ya zo kawo muku ziyara ku ɗauki list na makarantarku gaba ɗaya ku je ku kai jami'an tsaro SSS ku ce nan duk ɗalibanmu ne ga su da hotunansu in dai kuna da gaskiya a cikin da'awarku ba wanda za ku ɓoyewa sannan sai ku haɗa wannan takarda tare da details bayanai na menene manufar da'awarku menene tarihin da'awarku waɗanne hanyoyi kuke so ku cimma a da'awarku kar ku ɓoye komai abin da annabin mu yake nan sallallahu alaihi wasallam amma ya zama da'awa is not transparent da'awa ba a sarari al'amuran ta yake ba akwai wasu abubuwa a duhu to wallahi mukhrijin ma kuntum taktubun Allah zai fito da abin da kuke ɓoyewa sannan fa'ida ta gaba da nake isharantar da ku dangane da bayyana wa masu mulki da'awar ku ko shi ne duk wanda zai zo ya kawo muku makirci daga baya za su kalle shi ne kallon banza kawai yau shekara 18 za mu yi wa'azi a bakin kasuwa nan Zaria sai suka je sai suka yi makirci da suka je suka yi makirci sai suka je suka sami DPO DPO ya ce ba za a yi wa'azi ba na sami labari sai na tafi wurin area commander a lokacin Alhaji Suleiman ne na same shi sai na ce to na ji labarin za mu yi wa'azi amma mun ji labarin an ce ba za a yi wa'azi ba kuma an je an kama yaran mu da suke daura nasu fika sai ce ba da labari yana faɗin wannan kalmar ba shi da labari jama'a sai ja na ɗan ƙasa ƙofa sai ce da Allah Ustaz excuse me sai kawai sai ga DPO ne na Zaria sai ya shigo hajaran najara sai ba ta sai ce mu shirin wannan ne almani ga can ya fara wa'azi an taba hankali amma ga can na kama shi na kulle shi sai DPO sai ya kuma ba sai daga kai sai dai sai ce ka kulle sai ce da haka sake shi sai ce to sai ce ka san wannan da yake da sai ce a sai ce shi ke da sai da safi shike ko kun fita da na kun ji labarin da na ba ku ran ni ne ya mu wa'azi ne akan suicide attack suicide bomb ina hukuncin kunar bakin wake a musulunci sarkin cikin gaba bulaki ya rubuta a area commander din takarda lokacin gashin albani zai zo kunan bakin wake irin na usama har da karin karya irin na usama yana mai sarauta dan boko irin na usama sai shi ba area commander ya zo har office din nan tana zuwa ni na san tarihin shi dirasa islamiyya ya karanta da jami'ar arabiya daga university of ilawi sai dauki copy lecture Balarabci sai na nuna mishi sannan summary version dinta da Turanci sai na nuna mai sai ce a irin wannan lecture muke so a wayar mana da kai yace to muna maraba da wannan lecture Allah ya taimaka amin idan har kuna da'awa kuna cewa gaba ku aikawa da suwana da suwana ba saboda an ce su sarakunan gargajiya ne saboda an ce su ƴan siyasa ne saboda an ce su ƴan gaba ne su din ne ba a je a amfani da su wajen na ɗaya a goɓa ta musu tunani game da ku na biyu a yi muku makirci game da su lokacin da jami'an tsaron Najeriya suka yi arrestin dina ni da su nke magana ba suna cewa ustaz ka rabu da su ni man san ƙarya suke ba wallahi tallahi ni da su ce tallahi suke yi ka rabu da su ƴan siyasa ne a kotu alƙali zai miƙe yana zagin su ya ce ƴan iska wuce ni ƴan siyasa ba ruwana da su ba shugen da zai samun siyasa a aiki na a kotu me yasa saboda mun yi makin da'awar mu clear saboda haka duk inda masallaci za ku gina makaranta za ku gina kar ku wani abu a ɓoye saboda wasu ce jin tsoro Najeriyar da ake gina hotel ana rawa Najeriyar da ake gina gidan yankan kai ana cin naman mutane ana kwatar su kai za ka gina makaranta ko masallaci na addini ka ne a ɓoye ba ka da gaskiya ne in kana da gaskiya ka yi a bayyane kowa ka zo a yawa ba manufarka wanda biyu yake da magana ya taho ku daina jin tsoro in kuna da'awa Allah kuke wa aiki ga masu yankan kai suna gina gida su kira maburori a yi haƙa ramuka inda za a rinƙa zubar da ƙasusuwa da jinin mutane an san suna yi a cikin garuruka ba su ji tsoro ba sai kai da za ka yi masallaci sai kai da za ka yi makaranta kana jin tsoro kar ka ji tsoro ka je ka nuna kowa plan ka rubuta kowace ma'aikata kowane sarki kowane ɗan siyasa ka gaya mishi what are your aims and objectives how do you plan to achieve your goals yaya ka tsara za ka cimma buƙatu da buri da muradanka ka fahimta kar ka ɓoye komai amma daga ƙarshe ka dogara ga Allah jama'a ku fahimci wannan da kyau sai da haka sa amr bin al-as wallahi sun san makircin da suka yi manzon Allah ko manzon Allah ya san ana makirci shi yasa kafin makircin ya isa wuri ka ba wasiƙar shi ta isa da ka zo sai kawai sai su dube ka maƙaryacin banza maƙaryacin mutum bayan ka ce ka ba su ba su sun ga ka ba ƙarya ne jama'a kuna fahimta ba ka duk an gwada kuka ji za ku gina masallaci za ku gina makaranta ko kar ku yi aboye ku rubuta takarda da ke ɗauke da jawabin manufofinku da komai ni wata hukuma ku aika mata kar ku ji tsoron komai kar ku ji mun aika ba su mana makirci a kuna tsoron wani ba Allah ba ke ba su isa ba amma abin da ake so ana so a birni sabda hancin masu yin makircin ne a cikin toka shine duk inda za su ɗauki makircin shine za su tafi wurin mai mulki ne to lokacin da za su tafi wurin mai mulki sai kallo sai ya ce to amma ai doka ƙasa ta ba da izinin ɗauka ba za ka iya hana su kai naka da kake ba hana ka an fahimta jama'a sa'an nan you must make sure that you follow the due process idan kun yi da shi na gargajiya ku je ku samu musu takarda ta CSO da sa hannun gwamna kuma ga mu kuna da nauyoyi sannan duk sanda kuka yi plan to duk wata hukuma ku je ku kai mata ku je ku bada abin da ake bayarwa amma kar ku bada cin hanci duk abin da ka bayar a baka rasid in ba rasid kar ka bayar duk abin da aka baka na doka na tsarin ka biya kuɗi ka biya amma ka ce a baka rasid kuma ka iya taskanta rasid ba ku gani da haka yan uwan musulmanin Ja'far Muhammad Adam Allah gafarta musu ka tabbatar da masallacin su na sabuwar dangi sun gina masallacin an yi musu makirci amma daga ƙarshe da suka maka kowa a kotu wai bai ji kunya ba sai ga kowa yana zamewa cewa shi fa ba ruwa shi shi fa ba shi bane aka ce a'a to yanzu su wayo suka zo suka ja rikici duk wata takarda sai da ba suna da ita a hannu sai ba suka ce gashi ko masallacin sarkin Kano da irin wannan takardun ko masallacin sarkin Kano bashi da su ina son duk wanda ke saurare na ya san cewa yanzu babu wani mai sarautar gargajiya da yake da takin kasa ko kwada iko kasa yana hannun governor ne governor kuma shi must be democratically elected dole ya zama an zaɓe shi ne don kada wani ya maka barazana baraka da coci da masallaci matsayinsu ɗaya a Najeriya matsayin coci da masallaci ɗaya a Najeriya yadda kake da ƴancin kai masallaci haka yake da ƴancin yayi coci da hotel da asibiti duk matsayinsu ɗaya a Najeriya da wurin shan giya da wurin zama a yi karatu duk ɗaya ne a Najeriya amma abin da kawai za ka yi wa kanka makirci shi ne in ba ka iya bin ƙa'idar da ake bi ba amma in ka bi ƙa'ida ba wanda zai isa ba ga wani bawan Allah ne ya gina hotel ba malamai ne da lauyoyi suka haɗa kai suka yi ta rubuta takardu duk inda kake tunani a jihar Kaduna sun je amma ba su da ƴanci me yasa saboda ya bi dokoki da ƙa'idoji sai kai da za ka yi makaranta ku daina jin tsoron kowa sai Allah sannan kuma makircin masu makirci daina firgita ku duk yanzu ga shi a Maiduguri a sun gama yin makircin ka amma ka ji me yake cewa yace sai Allah madaukakin sarki ya sanya musulunci a zuciyar shi sai ya tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya zo musulunta amma fa da sharadin za a gafarta mai a yafe mishi duk laifukan shi kana sai manzon Allah yake da shi amma alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablahu ya ko amma baka san cewa shi musulunci yana rugurguza duk laifukan da aka yi kafin shi ba وأن الهجرة تحدث ما كان قبلها فنم بكسنسي وهجرة تنا أيدهم وتوليسة دون لي في بأك إكافين تبا وأن الحج يحدث ما كان قبله ياك أمر بكسنسي وأيكم هجينا لجرجز دون لي في بأك إكافين شبا jama kun ji bangaren hadisin da malam ya kulla wa babu kun ji mahallin shahid kun ji inda hujja take bayyana a cikin hadisin musulunci idan kai kafiri ne to duk sanda ka karbe shi ya rusa duk wani laifi da kai hijira idan kai mu'mini ne idan kai ka tabi wani laifi Allah ya yafe maka a lokacin da kai hajji kuma duk wani sabon Allah da kai Allah ya rusa shi وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت متاكين شمت أمشي مرأيوة يتي كوكو متاكين بيو يتي سينو عيقلي كما ددون يا باب واند نكسو أزوتي أتاك من منظر الله ولا أجل في عيني منه أئدنا باب واند يتجر من منظر الله صلى الله عليه وسلم وما كنت أطيق أن أملك عيني أن أملأ عيني منه يتي سوى بجنن قرجن من ذن الله بانا إيا تك إدونا بشي بانا إيا كلا من ذن الله إن يقولنا كلا شي إجلال الله سوى بجنن ماشي ولو سئمت أن أصفه بذاء تمرين إن سبنت من ذن الله ما أطقت والله تالله بغير إن سبنت من ذن الله با لأني لم أكن أملأ عيني منه صلو دبانا إيه تكا إدانو أنا بشي حكا ومن كم من تكا أتنبا أنا كرن تاتا بعيني لأن أملأ عيني منه لأني لم أكن أملأ عيني منه بغير إن سبنت من ذن الله 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 بغير إن سبنت saboda darajar shi da farjinin shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam amma dan asiri ce wannan yitto ana tinkal han to kaga ba na mutu a wannan hali na kaunan manzon Allah da mutun tashi da girmama shi marajautu an akuna min ahli aljanna to ba ina fata in zama cikin yan aljanna jama'a kun ji hali na biyu halin farko shine halin kafirci da kiyayya da manzon Allah da musulunci hali na biyu shine halin musulunci da imani da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma wani na ashwa yake to daga baya sai muka rungume su al'amura na mulki ma adri ma hali fiha yake wallahi ban san irin halin da kuma na shiga game da wadannan al'amura ba mun yi mulki a nan mun yi mulki a can can mun yi kaza can mun rike kaza can mun yi kaza hali na uku kenan jama'a yanzu yake faɗi fa idza ana mittu dan haka a wannan hali na uku ba shi shine zan mutu na'am ku duba jama'a halin farko halin kafirci da cin musulunci da manzon Allah hali na biyu shine halin musulunci da kaunar musulunci da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hali na uku shine halin da muka samu kanmu kuma mun shiga cikin fatakan duniya nan an nada shugaban commissioner can an nada shugaban permanent secretary can an sa shugaban chairman can ya zama ainihin shugaba can ya zama governor can ya zama mai ba da shawara ice muka zo muka rike mukamai din duk waɗannan mukamai da na faɗi jama'a amrizinul asu ya rike su gaba daya ya rike director ya rike chairman na board ya rike commissioner ya rike shugaba ya rike governor ya rike minister ya biya waɗannan mukamai yace to karshen rayuwar mu muka zo muka rike wasu al'amura kuma yace to fa idza ana mitu mun zo a cikin naku musa mitu na yace fa idza ana mitu idan na rasu fala tashab min naihatu kada mu kuka mutuwa wani wala naru haka mun wuta duk wanda yake dauke da wuta kai ya bi ni abin da yake nufi al'adu ne na jahiliya jama'a idan za a tafi kai gawa sai a samu wasu mata masu iya kukan mutuwa suna tafiya suna tsalle suna faduwa suna birgima sannan sai a samu kuma ice da garwashin wuta a jikin shi ana tafiya haka ana raka gawar da shi yace to ka raka mu da mai kukan mutuwa haka kuma duk wanda ke rike da wuta fa idza basantumuni idan kuka rufe ni fa shimmu alayya turaba shamman ku zuba kasa a kai na zubawa abin da yake nufi anan kar ku sa ice kar ku sa kasko kar ku sa busasshen yunku biyo kenan ko tubali kar ku sanya danye ku watsa kasa a kai na kai tsaye summa aqimu hawla qabri sannan ku tsaya ku kewaye kabarina wato gefen kabarina qabra ma tunhar jazuru gargadon yadda yake za a soke raƙumi wa yuqsamu lahmaha gargadon kuma yadda za a iya rarraba wannan nama na yadda raƙumi hatta afqa an sabku ku yi haka har ku dan samu natsuwa da ku hankali na dan kwanta abin da yake nufi ku tsaya ku ta mun addu'a da gargadon yadda har za a yi min tambayoyi a gama dan samu natsuwa wa anzura ma za uraji'u bihi rusul rabbi duba waɗanne irin amsoshi ne zan iya baiwa in aikin ubangiji na wannan ya daidai da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda al-Imam Abu Dawud ya rawaito manzon Allah ya kasance idan ya gama rufe mini ci sai ya ce ku roƙa mishi Allah ya gafarta mishi kuma Allah ya iya tabbatar da shi game da tambayoyi da za a yi mishi fa innahu al-ana yus'al a yanzu ana nan ana tambayoyi da shi waɗannan maganganu da ainihin wato Amr ibn al-As Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda ya faɗe su za mu dawo za mu dube su ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala da waɗanda ya rawaito a cikin hadisi ɗin da kuma waɗanda yake wasu malamai suna ganin cewa fatuwoyi ne nashi wa ainihin wato Yusu da sauran tattaunawa insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Bangaren ruwan nan ta ƙarshe jama'a kamar yadda zamu zo mu tattauna zamu ji cewa da Imam Ahmad yana daga cikin waɗanda suka ainihin fitar da wannan hadisi. Bari ku ji a cikin ruwaya Imam Ahmad inda yake cewa fa idza mitu fala tabki alayya, idan na mutu kada ku sake ku yi kuka, wala tutbi'ni ma bihamd, kada wani ne ya bo dini a tafi kai ne a samu wani yana bi yana ta rabo yana ta zuzuzuta ni kar'ayi, wala na ranka a ɗauki wuta a bini da ita, washiddu alayya izari, sannan ku ɗaura min jautona ƙwarjan nena da ba ku sanya min na likkafa ni ku ɗaure shi da kyau, fa inni muhasanin, domin gwagwarmaya ce zan fuskanta. Tambayar kabari gwagwarmaya ce. Wasunnu alayya turaba sanna, a cikin wannan riwaya sai aka yi amfani da siru zuba ƙasa a kaina zubawa. Don malamai dama sun tattauna tsakanin waccan sunnu alayya sannan da kuma wannan sunnu alayya sannan, sai ce fa inna janbil ayman laysa bi ahaqqi bit turabi min janbil aysar. Kun san in aka tashi rufe mamaci jama'a duba yasa idan mutum ya mutu ba lokacin da mai ruwa za ku iya rufe shi ba, yi kokari amma a lokacin da mutum ya mutu ku haɗa shi a alkaba ne ku ajiye shi, wannan yana daga cikin sunna jama'a. Sannan kuma zai taimaka, na ce yana daga cikin sunna ne, ya zama cikin sahihu Muslim hadisi Qur'an mai sa da cewa jaririnta haka. Ma'ana mutum ya rasu da daddare, ya kamata a ce a cikin gidan ku akwai likafa, ya kamata a ce akwai duk kayan aiki, ya kamata kowa ya shiga haka, sai a wanke shi a fi wanka a haɗa shi tsaf, to hannu galibi ya kankan dare kafin gari ya waye, in gari ya waye hannu ya kan dare wani lokacin yana da wahala a iya bangara shi, to kuma haramun ne a je bangara a kai da kashe shi. Saboda haka tun da wuri sai ku mishi wanka. Wa hannun mamaci jama'a ana sa shi ne daidai da yadda geman jikin shi yake, hannun dama ya bi geman dama, hannun hagu ya bi geman hagu. Yanzu kaga da aka tashi tashi kabari zai fuskanci alƙibla ke ci, don haka kuma zai kwanta a ɓarin jikin shi na dama ke nan. To ɓarin jikin shi na dama ai zai dura a kan ƙasa ne ko? To ka san galibin mutane da suke sanya azara ko tukunya, abin da suke gani shi ne kada ƙasa ta sauka a kan likafan, to kada ƙasa ta sauka a kan likafan shi ne a murgun da suke cewa to ai ɓarin jikina na dama da ya sauka a ƙasa, ai ba kaskantacce ba ne a kan wannan na hagu. Tun da mai kwanta a ƙasa nan ma kuwa da ƙasa ɗaukaka, ba ana cewa ba kyau sanya azara ba ne, da ana cewa ba kyau sanya ciyawa ko ice ko kasko ba ne, amma ku kiyaye a nan abin da ya faɗi ɗaya daga cikin abubuwa ne waɗanda dukkaninsu daidai ne. Amma idan dai har kuna sanya azara ne ko kasko ko wani abu da nufin wai kada ƙasa ta taɓa shi, to inda kuka kwantar da shi a kan me kuka kwantar da shi? A kan ƙasa ce. Malamai sun ce haramun ne ma bai halatta ba a shimfiɗa bargo ko wani mawaƙi a ƙasan kabari, ai kaga dai a ƙasa kuka kwantar da shi, to tunda kuka kwantar da shi a ƙasa ku tura ainihin ƙasa a kan shi. Za mu zo ba mu sake tattauna wannan matsala insha Allah ta'ala. Kaji zai yake cewa wala tuj'alanna fi qabri khashabatan, kar ku sanke ku sai kar ku sanke ku sanya ice ko katako cikin kabari na, wala hajaran kar ku sanya dutse, fa idza maraitum ni idan kuka rufe ni fa'udu indi qabra nahr jazur wa taqti'aha, idan kuka gama rufe ni ku tsaya a kabari na ku nemi addu'a. An fahimta jama'a? A nan suke sai ta'abiri da ku tuguna ko ku zauna wurin kabari na ku nemi addu'a gwargwadon yadda za a soke raƙumi a wayin kanamar shi, astanisu bikum, domin in samu natsuwa ta tare da ku ne ta muna addu'a. Addu'a ga mamaci ana iya yin ta a zauna kamar yadda kaji anan sannan addu'a gane mace ana iya yin ta a tsaye kamar yadda yake cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam a sayyida Aisha ta gani ya tsaya a tsaye yana addu'a a makabarta sannan kuma Qur'ani ma ya ishara akan haka da yake cewa wala taqum ala qabrihi wato kenan kar ka tsaya a kabarin wannan munafikin to kenan ashe an za a yi addu'a a kabari a tsaye abin da yasa muke tattauna wannan matsalar na san cewa akwai mudamu da kanin mutanen mu yayin da suwana da suwana suna ganin cewa a tsaye ba a yi suwana da suwana kuma suna ganin cewa a zaune za a yi dukkan dawan kowane guda biyu daidai ne idan ka so ka zauna baka iya samun wuri ka zauna ko ka so idan ka so ka yi a tsaye baka iya yi a tsaye amma ba tsawar ba ko zaman ba ma nan ne da muhimmanci ba abubuwa guda biyu masu muhimmanci su ne fuskanta alƙibla da ɗaga hannu idan za a yi wa mamaci addu'a to ba addu'a mamaci kaɗai ba duk wata addu'a da za ka yi ka yi ƙoƙari ka fuskanci alƙibla wannan mustahabbi ne jama'a an fahimta mamaci idan za a yi mishi addu'a jama'a kowa zai tsaya inda yake amma sai juyawa fuskanci alƙibla sannan kuma kowanne daga ciki zai yi addu'ar shi ne shi kadai ba za a addu'a ta taron dangi wani yana bayarwa wasu suna karɓe ba sai ku kiyaye waɗannan ku duba littafin fatawa su ta'ziya wallafar al-imamu Muhammad ibn al-Uthaymin rahmatullahi alayhi idan kun fahimci wannan jama'a ka sai ku ga waɗannan wasiyoyi da wannan dattijan sahabi ya yi wasiyoyi ne waɗanda yake sun shafi al'amuran jana'iza da dama ku insha Allah ta'ala za mu tattauna su ɗan je can babin jana'iza wannan hadisi da muka karantawa Muslim kadai ya ruwaito shi Bukhari bai ruwaito shi ba sai dai cikin malamai tare da Muslim an samu Imam Ahmad da Imam Abu Awana al-Imam Abu Nu'aym a cikin littafin shi al-Mustakhraj ya fitar da shi ibn Khuzaimah ma ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi as-sahih haka nan al-Imam al-Bayhaqi a cikin littafin as-sunan al-kubra mas'ala ta uku dangane da wannan hadisi fi fawaidihi minha bayanu qawl al-islam yahdumu ma hasala qablahu min al-kaba'ir wal athar wannan hadisi yana bayyana cewa musulunci yana rugurguza dukkanin ainihin wato zunubai da kuma manyan laifuka waɗanda suka faru kafin shi ففيه بيان فضل الإيمان وهكا أتكلم عن الحديث أقول بيان نفل الإيمان وتقول دعا كافي لإيمان كينا وتدعا كافي لإيمان كذا مسلم تبكينا يش بوتا أما ينهب الإيمان فا المسلم سواه سدوه ومنه كده بعد وانا هنا من صلى الله عليه salamar imani salamar imani sunan yake cewa sai wajibi mutabaka fi iradati fi abwab aliman kun ji dalilin da yasa imam muslim ya kawo hadisin a cikin babukan imani imam muslim ya kawo wannan hadisi ne don nuna maka imani yana da falala domin in kai imani duk lokacin da kai a jahiliya ka Allah madaukakin sarki ya yafe maka za mu zo mu tattauna laifukan da suka shafi tsakaninka da Allah da laifuka da suka shafi tsakaninka da mutane duka Allah madaukakin sarki ya yafe maka matuƙar ka musulunta za mu zo mu tattauna mai insha Allah ومنها بيان أن الهجرة والحج يحدمان ما قبلهما سنوانا حديثنا نونا من تيوى هجرة بأيك الحج سنة لقول بزدوة سنوانا بكى بأك قبات كافي بسو لكن قيده جمهور العلماء بالصغائر والأرجح إن لأنه أم القبائر والصغائر سيدي نبي ينتي ما لم يسنتي أما أمر أو حج ده هجرة سنة لقول بزدوة سنة لقول بزدوة amma malamin yake abin da yake daidai ne a wurin na shi ne suna rugurguza manyan zunubai da kanana wa dillu alayhi qawluhu sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma maganar da za ta nuna cewa hajji tana rugurguza lokutuka baki daya maganar da annabi ya ce min hajji lillah falan yarfuf wa lam yafsuq raja'a ka yawma wa madatu ummuhu wanda duk ya hajji saboda Allah zai dawo gida bai yi kwarkwasa ba baka je kawo neman mata a wurin aikin hajji ba baka je kawo fasikanci a wurin aikin hajji ba manzo Allah ya ce mutum zai dawo kamar ran da uwar shi ta haife shi muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim suka rawaito shi wannan hadisi yana daga cikin mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daga wuraren da mata suke taruwa daga wata tayin losing control gaba daya rashin kunyata da rashin mutuncin ta ya fito shi ne wurin aikin haji don tana gani ita kadai ta je ba ruwanta da kowa wata kuma ka ganta ta zama bagidajiya tana bukatar wani ne wanda zai tallafa mata duk waɗannan suna daga hanyoyin da mata ke fuskanta hadari a wurin aikin haji maza ma kuma suke fuskanta hadari wani ne don tsaron ruwa ga ta nan ta gama tsewa saboda ta san cewa ta taho wata duniya ne da ba uwa ba uba ba suriki ba makwabci alhazan mata bi ta wata jiha ne jihar da ma ba a san ta ba ba ta sai ta je sai ta fi tsare to irin wannan sai ka ga akwai saukin ya samu matar banza ya je lalata da ita wata kuma sai ganta bagidajiya ce gaba ɗaya ita kuma ta rude tana neman waye zai samu mata ko ba ruwan da za ta yi alwala abincin da za ta ci kuɗin da za ta kashe ga su amma ba ta san nawa bane ba ta san ya za ta samu canjin su ba sai wani zai tallake ta da mutum zai tallake ta kuma sai barna ta faru alhazan Najeriya ku ji tsoron Allah masu zuwa aikin umara ku ji tsoron Allah wai in suka zo suka samu mace irin wannan wanda ba su lalata da ita sai a taho jidda sai a kama daki a hotel wai an baro harami kenan wai an dawo jidda kai wanne iri ne musulmi ne kai wanne iri ne mai aikin haji a wannan lokacin aikin hajjin naka ko kuma ka gama aikin hajjin naka an taho an dawo cikin gari ana jiran za a taso ku kuma ka je ka lalata lalata ta kai lalata har a cikin mukhayyamatu mina a cikin cenoni na alhazai a mina ake kama mutane suna zina da mata a wurin aikin haji jama'a sai su zauna su ce za su yi ta'akuri za su kai kwana uku ita ta zo daga wuri kaza shi ya zo daga wuri kaza shi kenan sun haɗu sau da in sun dawo cikin gari suna tunanin kaza suna tunanin kaza zaka shi kenan an dawo alhazai sun dawo kwana na busu sai suke ba su ta'akuri sai su jira lokacin mafi yawancin alhazai sun tafi sai ɗauke ta sai kai ta wata shema dama daji ne tako ne aka ji aka kafa tankuna mutanen da suka zo aikin haji su suka maida wurin gari to in ba su ruwa ko ma yadda yake sannan ga tankuna sai bana ta zuwa ana fasadi ku ji tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ka ji maganar shi man hajja lillah wanda ya haji don Allah falam yarfus da ya kwarkwasa ba da ya neman mata ba walam yafsuq da ya fasikanci ba raja'a ka yawma waladatu ummuhu zai dawo gida kamar yadda uwar shi ta haife shi hukumomin alhaji na Najeriya muna kira gare ku don girman Allah ku kori waɗannan matan ki tare da ke kaya abinci irin na Hausawa domin waɗannan matan tukari mafi yawancinsu suna zuwa ne da manufar su samu kuɗi ko ana ha maza ana ha mata don haka duk wata kalma ta banza da jan hankalin ɗa namiji za ka ga irinta sannan kai kuma ka sani da cewa haramun ne ka tura matarka ko ƴarka ta tafi aikin haji ba tare da ainihin muharrami ba shi ne za ta tafi aikin haji to haɗata da ainihin ruwanta bai taka tafi tare da ita haɗa ta mahaifinta amma ba za ka haɗa ta da mace ƴar uwarta ba ko ba uwarta ce sannan ba za ka sanya ta cikin rufka amina ba da suke cewa wai hukumar alhazai rufka amina ce kai dan baka san hukumar alhazai ba ne hukumar alhazai ba ruwanta da kowa na ka tafi kowa yana cin gashin kanshi ne ana nufin waye zai kare mata mutuncinta waye zai tsare mata waye zai kaza waye zai kaza jami'an hukumar alhazan da ake zuwa zuwa suke su samu ɗaki su tare ba ruwansu da alhazai nan tafi mana koma suke ɓangaransu don haka za a je a nemi matar aure za a je a nemi budurwa za a je gidan alhazai mata ka ga ana ta lalata da fasikanci da shigantaka a cikin fulawoyi na gado a cikin habiqat babu gidajen alhazan sai zama gaban su akwai wani katangon hutawa to ga karshe biyu na dare ƙarfe 3 na dare ya mata waya ta gangaro to zai samu rubu aka tifa sai su kwance su a cikin filawoyi ana ganin mata shi ce nan kuma akwai wani ce kai kana nan tana bude maka waya cewa ai Alhaji muna nan muna shan ruwan zamzam na'am wallahi tana nan tana shan ruwan zamzam dan haka wannan fatawa da suke ba ku cewa wai hukuma alhazan rufqa ce amina wallahi kaiwa ce wai hukuma alhazan wai tawaga ce wai karabka ce amintacciyar karabka sai an taso a rasa za ka ga yadda mata za su watsi ba ruwan kowa da su sannan abin da ake nufi da rufqa amina wanda inda zai zo zai magana da mace wani da zai magana ya san wani ne jami'an hukuma alhazan idan wani yazo zai dauki mace zai magana da ita za su iya ba mu wannan mijinta ne ko ba mijinta ba duk abin da kan faɗi ba shi kenan ba amma kai in kana tare da ita kai ne mijinta kuma ne yazo yace zo nan za ka ce wai in ta ce kan ne sai ta ce ban san shi ba bari wan koma Najeriya ya zo in na ta zo da shi in gan shi ko kun fahimta jama'a waɗannan abubuwan jama'a suna daga cikin mahzurat munanan abubuwa waɗanda suke faruwa a wuraren ayyukan hajji kuma malumma suna ɗaurewa fatoyin gindi saboda su kiyaye kujerarsu ta hajjin baɗi da in ya suke yi fatawa da ke karo da hukuma alhazai to bari za a goce sunan shi shi ko ya sha alwashin wallahi duk shekara an je hajji ba shi ba uku ya lalace so ba ka duk yadda zai yi ya yi musu fatawa ta ƙarya da son zuciya zai musu sakamakon haka yanzu galibin malaman kasar sun ba da fatawa an canza wa ayyukan hajji gaba ɗayan ranaku fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ita ce musiba mafi girma da ba taɓa gani a tarihin musulunci a hajji ba ranar tarwiya ita ce ranar 8 ga wata ranar jazubar arafa arafa ana hawata 9 ga wata to ranar tarwiya ita ce ranar 8 ga wata sai su ce a fitattun 7 ga wata sannan in aka tafi kuma ranar 8 ga wata din sai su ce to a fita a tafi ainihin filin arafa tun wannan lokaci sannan ita kuma arafa sai su ce ai da zarar rana ta yi zawamu kawai shi ke nan za a iya ficewa haka nan aka tafi Muzdalifa da zaman inda aka sauko arafa kawai sai su ce a wuce a jifa da daddare kaga sai ga alhaji ya zo kawai ya gyara jikin shi kuma abin da kai ce sai da yazo ya gyara jikin shi kawai ya zauna yana kwarkwasa a jikin matan tikari masu sai da atamfobi da shadda da abinci da taron wuta ma'ana duk saurin nashi da yake yi ya gama saurin kuma ya dawo ya zo ya zauna me yasa sai malaman bid'a sun ce musu wai annabi ya ce alhajju arafa na'am hadithun sahihun la miryata fihi hadithun sahihi annabi ya ce arafa ita ce hajji to wai shi ke nan ne sai mutum ya dogara da cewa to ai tunda ya har arafa ai ya gama aikin hajji ka manta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce babu sallah sai da fatiha yanzu kan miƙe sallah kai ka karanta fatiha sai kai sallama kai tafiya ka kamun ta cewa aure cewa ake sadaki shine aure yanzu baka baba sadaki sai ka kama hannun yarinya sai ka tafi da dakin ka ku ji tsoron Allah malamai ku ji tsoron Allah sannan yan boko suna karambani sai su ce wai yaushe za a ce dole abinda annabi ya shekara 1400 shi za a ci gaba da bayan duniya ta canza kai dan boko baka da kunya wannan ba boko bane wannan karatu ne dan Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ni ta'khudhu anni manasikaku aikin hajji ka koyi shi daga gare ni aikin hajji in ba irin manzon Allah ba ka bata kanka lokaci manzon Allah so ɗaya aikin hajji dan haka duk wata fatawa son zuciya da za ka kawo cewa ai malamai sun yi hilafa an ce gaba mustahabbi ne wallahi duk wannan ulama ushu'i ulama ad-dunya malaman duniya ne suke ɗigo waɗannan fatoyi aikin hajji ibada ce a tsaya a bi komai yadda yake to tafiya ta tafiya ta yanzu fa an kai malaman Najeriya fa in aka sako arafa kawai fatawa suke wa mutane kawai shi kenan an sako arafa eh to kintsa kawai kai ta huwa ka makka kawai ka ba su sadakar ruwan ɗari ba su maka komai abin kuma ya zama ciriki kenan. Duk waɗannan fatoyin jama'a haka za ka yi ta ji su. Jami'an hukuma alhazo galibi jahilai ne ake duba ake sawa ƴan boko. Waɗanda ba su san komai ba. Ba za ka ɗauki mutum saboda ya karanta na Nigerian Studies. Ka sanya shi ya zama shi ne jami'in hukuma alhazai, sannan ba a san malamai masu ilimi suna kewaye da shi su suke juya shi ba. Sai dai kawai sai ainihin ya miƙe ce nuna gano saboda cikowa ya kamata malamai ku mana fatawa ku ce kaza. Nuna gano saboda kaza ya kamata malamai ku duba abin nan. Ai wannan cikowa tana daga cikin alamomin aikin hajji din ai. Ba yadda za ka raba hajji da cikowa tun da aka fara ta da cikowa ake. Malamai ku ji tsoron Allah. Abin da yasa malam yake kawo wannan yana bayyana maka salalar aikin hajji ne. Cewa duk wanda ya aikin hajji saboda Allah bai yi kwarkwasa ba. Jama'a ba kwarkwasa ba fa. Neman aure ma a lokacin aikin hajji haramun ne. Auren da aka ɗaura maka kana cikin harama aikin hajji ko tana cikin harama aikin hajji ko waliyinta na cikin harama aikin hajji babu auren. Wannan aure kenan. Kana cikin ihrami da niyyarka a ɗaura maka aure ko a ɗaura mata aure babu aure to me kake magana kuma kwarkwasa. Dan sai ka je ka samu alhajin Najeriya jama'a. Kai ka je sai abinci sai ka je ka ce wa Alaba ta mala. Wai ce ta Allah ya tsaya mun daga ne a cikin bargon tukari. Eh? Na samu bargon tukari kuma ya shige ita kuma tana sai da abinci yana jiran ta gama sai wa dan tudin dare ya rike mata kula su tafi gida. Ka je aikin kanje? Wallahi ku ji tsoron Allah sannan ku kuma malaman kasar nan wallahi tallahi ku tayar da waɗannan abubuwan. Wallahi ku ji cewa ai in duwa ya arafa ai ba komai. Wallahi kuna ɗaure mutane gindi ne saboda salalar Allah su saba wa Allah. Ba a haka jama'a saboda ubanka ne za su can sala. Ka ce wallahi ba abin da ya shafe ka in ka zo sunanka kawai za ka rubuta a jam. Saboda kana da katangin sabulu duk inda ka ga kwatami ka yi sunu ka fada ciki. To ku ji tsoron Allah. Alhazai ku daina tunanin wai waye yake bada fatawa mai sauki. Sannan ku daina cutar bayin Allah alhazai. Cuta ta yi wa alhajin Najeriya yawa wanda ake mishi. Tsakanin da yawa daga cikin malamai da kuma da dama daga hukumomin aikin hajji da ba'awar cewa ai an taimake ka ai an yi kaza ai an yi kaza ai an yi kaza. Duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke buƙatar a kira wani taron ƙarawa juna ilimi musamman ga alhazo waɗanda suke fuskantar tafiya aikin hajji don a wayar musu da kai. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Amma muna fatan in Allah ya so ƙarshen wannan shigantakai ya kusa ƙaruwa domin hukumomin Saudi Arabia sun matsa cewa a rusa duk wata hukuma alhazai. Saboda kusan duk duniya in ba Najeriya ba babu inda ake hukuma alhazai. Hatta nan ƙasar Nijar ba wata hukuma alhazai, ba wata ƙasa da take da hukuma alhazai. Kamfanoni ne kawai, kamfani kuma ka biya kuɗi ka tafi ɗaya. To shi kenan kamar ka biya kuɗi ne ka tafi Kaduna, ina ruwan kwandasta ba kai da abin da za ka siya balle direba ya rage. In ka iya riƙe kuɗinka da kyau ka je ka samu ɗaki ka kwana a Kaduna. In baka iya riƙewa ba duk ma da yadda ta tsangwama za ta tsangwama a kanka. Wannan shi ne alheri tare da cewa ya fi tsada saboda waɗannan hukumomi ne kuma na 'yan kasuwa. Amma wallahi idan ba alhazo za su gane muhimmancin wannan to ba za ku ga cewa babu abin da yake sauki irin waɗannan hukumomi. Kuma in kuna da hikima za a samu daga cikin musulmi waɗanda yake su za su fitar da manufa ta kasuwanci su kafa kamfanonin su samu rijista su rinka neman riba ana tafiya da alhazo ana samun musu masauki. Za ka ga kun je kun yi aikin hajjin ku cikin kwanciyar hankali ba ruwanku da wata hukuma. Babu damar a kawo wani shedanin malami a ɗaure a jikinku ya zo ce muku wai ku kawo ruwan ɗari uku ko za a yi muku hadaya. Duk wanda ya ce ruwan ɗari uku zai hadaya ƙarya yake matuci ne. babu inda mora bugu bako ba ta ce maka ragon lawa a Najeriya misali ne maka wanda kokolon ka za ta iya ganewa eh tunyora dubu 1000 mora dubu 12 shine mace girman lissafin kenan an karbi mora dubu 12 an ce ba maka haba mora dubu 12 za ta ce maka rago a Najeriya haka a Saudi ba ta ce maka ba dan faran ku suke yi eh ai ruwan dari ai dubu hudu ne ko to dubu hudu sai uku nawa kenan shine dubu goma sha biyu mun ji ne mafi tsada yanzu ma bai kai haka ba yanzu ba zai wuce dubu 90 ba gaba da ai dubu 9 saboda haka ku ji tsoron Allah sannan daga wannan ne za ka gano lallai idan ana son a samar da ibadoji su ce irin wannan ko matasa sai kan kowa wayo idan lokacin aikin hajji yayi ku rinka bi kananan hukumomi kuna tara alaje kuna fadakar da su kuna wayar musu da kai saboda wani abin da kai kin shine alhazan kasar mu suna kokarin tara kudin aikin hajji shekara da shekaru amma kowan ya aiki aikin hajjin fa wannan bai dame su ba saboda haka amma ka zauna kana karantar da su da sun je sun goni mai don gaje jage mu ya ta take 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 yana yi ba haka sai ba su ya zai ga sun bi shi sai su ba kai ga wani nan da gaske yake wannan ina ba ta ba Allah kiyaye mutafakun alaihi sun malam yace wa innahu tashbihun balighun fi ghufran jami'i dhunub wannan hadisi da manzon Allah yake cewa wanda ya haji bi kurkusa ba bi fasikanci ba zai dawo kamar yadda uwar shi ta haife shi kamantawa ce wanda ta kai mutuka wajen gafarta dukkan zunubai fa innal abda hina ma yulidu laysa alayhi shay'un min adh-dhunub har ba wa sun ba ka haife shi da wani zunubi ko eh kabiriha wa saghiriha kaba'iriha wa saghairiha manyan su da kananan su wa sawati tamamul ba'thi fi zalika fi mahallihi insha Allah ta'ala ba mu zo mu tattauna wannan mas'ala a gaba gaskiya lamarin mutumin duk da yaje aikin hajji jama'a in ba an gafarta mishi dukkan zunuban shi yawa gari ya zama kamar da uwar shi ta haife shi haka nan mutumin duk da ya musulunta an yafe mishi dukkanin zunuban shi manyan su da kananan su kuma musulmi saboda yadda lokaci ya karato insha Allah ta'ala anan za a kwana sai an zo gobara a ci gaba insha Allah na biyu muna sanar da jama'a cewa yau za a koma karatun littafin sahihul bukhari a markaz a can cikin wada insha Allah na uku akwai karatun fiqh sirah gobe da asuba insha Allah ta'ala domin yau mun dan dage mu samu damar wato a gobe za a yi insha Allah alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am 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 sharadin kai sharadi ne na siyasa ba sharadi ne suke da sunan addini ba shi yasa kawai ummata ta zo sai a ce bara ba ta ba sai an tabbatar wa ya muharramin ta sai an samu wani daga kafarta ita kuma ta zo daga kudan sai a hada su dan haka ana sauka zai fita nan cewa ni ban ma san wa ya muharramin na ba wallahi da tsayawa akai abin da yake gaskiya da gaskiya ne daga nan za ku gane ana buƙatar tarayya ne addiniya wato a wayarwa da mutane kai tukuna na addini kai da zaka biya wa mahaifiyarka ka san cewa bai halatta ta je ba sai kai ka bi ta ko wani dan uwan ka dan take nan in ba haka ba sai wani muharramin ta ko kuma mahaifin ku ko kuma mijinta in ka san haka shi kenan sai ka ji tsoron Allah kai abin da yake daidai amma in kuka dubi yanzu tafiya aikin hajji da ba kuma yadda mutane suka dauka a fahimtar su yawa ya kai da zan biya wa uwata aikin hajji ba daidai ne ka biya wa uwanka aikin hajji amma kuma yana da sharadi dole bai halatta ta tafi ba sai tare da muharramanta ko kuma tare da mijinta in babu fa hajji ta fadi a kanta wannan kai ita ce magana da take daidai so da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hana ta tafiya ba tare da muharramanta ba sannan waɗannan abubuwan duk da ake kuka da su duk suna faruwa ne sakamakon rashin muharram eh saboda wani sahabi an rubuta sunan shi zai tafi cikin masu jihadi sai ga matar shi kuma za ta tafi aikin hajji sai da wuce manzon Allah ya manzon Allah mata ta ba ta can za ta je aikin hajji amma ni kuma ba suna na ya fito cikin masu tafiya jihadi manzon Allah ya ce ku share sunan shi tafi kan matarka tambayar da zaka yi to idan ba ni da halin in je in tafi tare da ita fa shikenan ya fado a kanta tambayar ita ce mata ta ce amma wanda ya biya mata kudin aikin hajji sai ya hada wa biya mana in ba haka ba shi ya biya mishi da shi da ita in ba haka ba shikenan hajji ta fado a kanta ai hajji ibada ce so hajji din ba kamar yadda aka dauka ba yanzu dole ne in kai duk mutanen gidana dole ne in kai duk mata na dole ne in kai duk iyali na duk mutanen kauyen mu amma akwai sharuɗa tunda ibada ce yana daga cikin sharuɗa na tafiya aikin hajji din dole in dai mace ce ta tafi da muharraminta kuma haka ba hajjin ta biyu ba wannan ita ce magana jama'a ba magana ce ta san zuciya yadda ainihin suke daukan cewa hatu an saka ta fi rufkatin amina an saka ta cikin tawaga wadda take amintattu hukuma alhazi ba tawaga ba ce amintattu ko kuma an samu wasu mata masu yawa an saka ta hadda malama wance duka bai ba an saka ta a cikin ayarin malam wane bai ba me suka hada da malam wane malamin su ne bai halatta ba malamin su ne uban ta ne a'a mijinta ne a'a kaninta ne a'a me suka hada a'a malamin su ne kawai a'a dole kowa ya gina ta shi in ba haka ba hajjin ta fada a kanta shikenan da kun ga duk wannan rububuwa da ake ta cewa shekara ta yi aikin hajji kudiru sun ƙare abubuwa sun kwaɗe su duka bai kai ba amma an siyasantar da abin ne amma aikin hajji dai ibada ce kuma insha Allahu ta'ala muna fatan in wancan dama ta samu wanda za a yi nusa hukumar alhazai ya zama ƙarƙashin kamfanoni sa'annan kuma a samu mutane masu tsoron Allah al'amari zai ce duk malamin da za ka gani a lokacin to shi ya biya wa kanshi dan babu wani kamfanin hukuma alhazai zirga-zirga iya travelling zai biya wani malami ne ce kawai alhazai karamin kallawa kana da kuɗi kawo ba ka da kuɗi ko ma gefe guda babu wani kamfanin zirga-zirga da zai ce wai shi kenan bari ya biya a je a yi wa alhazai wa'azi ina fata an gane a wannan lokaci alhazai za su samu cikakken yanci shi ya sa daga shekaru uku ko huɗu ko biyar da irin haka suka fara faruwa ba don aka ji aikin hajji ana samun matasa waɗanda suke turjewa sai a ce ai ga mutanen an fito da ita za a tafi Mina yaushe sai a ce yau bakwai ga wata sai a ce a Jabiru dan Abdullahi ya ce a ranar takwas ga wata kun ma sai da rana ta fito sai ce duk a tafi a barku kai Allah ce ta zuba Allah kai ne ba gida ce Makka mu da har a keke mun yi gudu a kanta ba mungun da ba na iya shiga ba wani ce sai Allah ta ce kafin su isa za su ba dubi su din jama'a jagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag kenan sai ku sare hanya sai daga kullullo ba hanyar da ba musan inda za ta kullu amma ka sai mu ce Allah zai ku kwantar da hankalin ku ba ya dole sai an shiga mutane zuwa ta fi Arafa ba wannan fahimta inda ka sani bane kai shikenan kamar mutum ne da gwanin cikin jiko zai tafi cikin GRA ha sai a zagaye da kai a zo da kai nan kofar central a hau da kai mota a yi ta cewa yankewa a ta bin gosulo ha mutumin cikin jikon tsallaka rafi yake kai sai ga GRA haka muke wa mutan da an tsallaka ya ce gashi har an zo a ce ita ma ai saboda tafiya a mota ne kaga tsakar dare a zo a tashi mutane a ce musu a tashi za a tafi ba haka manzon Allah ya yi ba dukkan ka fada su suke to ai zama azama shi ne malam Salih Fauzan ya ce shi kenan yanzu kun sake canzawa mutanen Najeriya sun dauki wannan fatawa na India na Afghanistan na ko ina sun dauka saboda haka cunkoson da kuka guda fara na 8 ga wata kun sake dawo mishi ranar 7 ga wata kuma tun da dai dukkan ku ne za ku fito abin da yake faruwa kenan jama'a dan haka sai ku ga Allah duk sai su gama sai mu kance mu huta idan lokaci ko lokacin sai ka samu dan tasu sai ka karbi ruwan uku sai dauke ka sai kai ka su a kai kan kaga ba na kuma kai ka sa takalmin ka sai ku dubi Allah zai sai ku tafi ce ku je ku abin ku a zanaki an kashi ta jama'a to duk abubuwan suna buƙatar wayar da kai ne Allah maraukake sun ce taimake mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.